wannan nau'i na biyu shi ne riwayatu rawi mu'ayyan an shekhi mu'ayyan, shi ne rawi ya ruwaito ruwaya ya kadaita da ruwaito wannan ruwaya, kuma ya ruwaito ta daga malaminsa, kuma malaminsa kadai ya ruwaito wannan ruwaya. Rawi shi kadai ya ruwaito wannan ruwaya, shi kadai ya ruwaito wannan ruwaya baki daya, sannan kuma malaminsa da ya ruwaito wannan ruwaya daga gare shi, kuma malaminsa shi kadai ya kadaita da ruwaito wannan ruwaya. Ina fata an fahimci wannan. Misalin wannan hadisi kama hadisin da Abu Dawuda da Imam Tirmidhi sun tafi tasowa cikin sunan nasu da isnadi ingantacce, sun fitar da shi min tariki Sufyan bin Uyayna, shi kuma ya fitar da shi daga hanya Wa'il bin Dawud an ibnihi Bakar bin Dawud an ibnihi Bakar bin Wa'il an ibnihi Bakar bin Wa'il an Zuhri an Anas radiyallahu anhu. Wannan isnadi shi na da gwan mamaki, mahaifi ya ruwaito daga ɗansa. Ko sa akwai wannan nau'i cikin ulumul hadith riwayatul abna anil aba, to wannan yana cikin nau'i cikin ummul sallai da malamai kaman su. Saboda wannan hadith Sufyan bin Uyayna ya ruwaito shi daga Wa'il bin Dawud, shi kuma Wa'il bin Dawud ya ruwaito wannan hadith daga ɗansa Bakar bin Wa'il, shi kuma Bakar bin Wa'il ya ruwaito wannan hadith daga Imam Az-Zuhri rahimahullah, Imam Az-Zuhri rahimahullah, shi kuma Imam Az-Zuhri ya ruwaito wannan hadith daga Anas bin Malik radiyallahu anhu, ya ruwaito wannan hadith daga Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama awlama ala safiya bi sawiqin wa tam, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi walima lokacin da ya auri safiya matarsa, lokacin da ya aure ta yayi walima da gari da kuma dabino, ma'ana abin da yayi walima da shi shi ne gari kamar irin na tuwo ko na sha ko a dama a sha haka da kuma dabino. To wannan hadisi idan mun ka dubi isnadi ne kamar da Ibn Sa'd ya ambata, yake cewa tafarrada bihi Wa'il bin Dawud, tafarrada bihi Wa'il bin Dawud, cewa Wa'il bin Dawud shi kadai ya kadaita da ruwaito wannan hadisi daga ɗansa Bakar bin Wa'il, Bakar bin Wa'il, wa lam yarwi anhu illa Sufyan bin Uyayna, sannan kuma shi Wa'il bin Dawud babu wanda ya ruwaito wannan hadisi daga gare shi face Sufyan bin Uyayna. To kun ga nan tafarrada bihi rawi mu'ayyan an shaykhi mu'ayyan, rawi Sufyan bin Uyayna ya kadaita da ruwaito wannan hadisi daga Wa'il bin Dawud, kuma shi Wa'il bin Dawud shi kadai ya ruwaito wannan hadisi daga ɗansa Bakar bin Wa'il. Ina fata an fahimci wannan. To wannan shine misali da hadisi da riwayatul rawi mu'ayyan an shaykhi mu'ayyan. Sannan zan ƙara ba ku misali da hadisi innama al'amalu binniya, ko shi yana shiga ciki hadisin Umar qala al-Bukhari haddathana Abdullah bin Zubair al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana Yahya bin Sa'id al-Ansari أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية. هل هو قرشان؟ حديثي تولنا إن كنت جيوانا إسنادي كما يجب أن نشأ من يتاوى إن كنت جيوانا إسنادي تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص duk almajiran Umar baki daya, babu wanda ya ruwaito wannan hadisin face Alqama bin Waqas daga Umar. Tafarrada bi riwayatihi an annabi sallallahu alaihi wasallam Umar, baki daya duk sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam dubu dari da wani abu, babu sahabin da ya ruwaito wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face Umar kawai. To wannan kwashi yana shiga cikin garibu mutlaq da kuma wannan alfaz an muqayyad. To wannan shine takaitaccen bayani game da hadith al-fasl. To sai mu shiga nau'i na gaba wanda shine an nau'i mafi wahala a cikin ilimin hadisi shi ne hadith al-mu'allal, yana daga cikin kamar da nisha bayani, ba duk malamai sun kai magana a kan illa ba, ba duk malaman hadisi sun kai magana a kan illa ba, malaman yan kaɗan daga cikin malaman hadisi sun kai magana a kan illa saboda wahalarsa, kamar waɗanda sun kafi shahara kamar irin malamin Imam al-Bukhari Ali bin Abdullah al-Madini da kuma almajirinsa Muhammad bin Isma'ila al-Bukhari da kuma irin Imam Ahlus Sunna Ahmad bin Hanbal da kuma Abu Hatim al-Razi da kuma wanda fi shahara a wannan nau'i shi ne Imam Darul Qutni rahimahullah. To mala yace wa ma bi illatin zunubin aw khafa معلل عندهم قد عرفا ما لا يتي وما دي إلتي جكواني حديثي واند إلا تشيقا أتكينسا جنودي وانا إلا تاكفن كي لتبقى إيا إلا واند تكيد نوي أو خفا كوكما وانا إلا تاقوي باقي جميتا معلل وانا شيئا تكينا حديث المعلل indahum qad urifa, hakika ka san wannan ta'arifi kamar da yake a wurin malaman hadisi, ma'ana indahum a wurin malaman hadisi, ma'ana ka sani wannan shine hakikalin ta'arifi illa a wurin malaman hadisi. Zan sake fassara baitin wa ma bi illatin gumujin al khafa, duk wani hadisi wanda illa ta shiga cikinsa, gumujin wannan illa ta kasance sabakkiyar illa da nauyi aukafa, kuma wannan illa ta kasance a ɓoye take cikin isnadi mu'allal, to wannan shi yake kira hadith mu'allal inda hum qad urifa, hakika ka sani wannan shi ne ta'arifin illa a wurin malaman hadith. To wannan shi ne abinda malam ya ambata game da hadith, ma'ana hadithin mu'allal. Abinda zan fara bayani shi ne me yake nufi da illa al-illa, kafin mu bada ta'arif hadith al-mu'allal, menene ta'arif al-illa a wurin malaman hadith, an kace al-illa sababu zanidun khafiyun qadirun fi sihhati al-hadith, wannan shi ne abinda malamai sun ka bada ta'arifin illa, sababu zanidun khafiyun qadirun fi sihhati al-hadith, سبب غامض خفي قادر في صحة الحديث, معنى ولي أبوني تكرك إيه أبو واند أدى نولي كما قوية أبو واند زي صوتي إنجنش الحديث واند زي صوتي إنجنش الحديث وفنيسة أنك تمي غامض تكرك إيه وفعبيننا دوحلا كوكاشي قتكي في كادة إكاتن كداني sannan nisa an kace mai khafi wato abin koye yake kaje mutum ke hatin hadisi, kuma yana soke ingancin hadisi, wanda zaka dubi hadisi zahiruhu siha, in ka diba a zahiri ya cika shurut hamsa, amma wannan asbab al-khafi sai ya zo ya soke inganci wannan hadisi ba tare da ka gane shi ba. سبب غامض خفي قادر في صحة الحديث, سبب غامض خفي قادر في صحة الحديث, ونشيد تعريف العلة. ثم دعوا تعريف حديث المعلل, حديث المعلل يجب أن يكون في كلمة العلة, in muna magana illa muna magana illa a wurin malaman hadisi, kada ka dauki ta'arifi illa lokata ina ba ta an fahimci wannan, muna magana akan al illa ta'arifuha inda al muhaddisi, idan malaman hadisi su ce al illa abinda suka nuna sababun ghalidun khafiyun qadirun fi sihhati al hadith, to wannan shine abinda malaman hadisi suka nufi da illa, wato wani sababi ne sarkakken sababi kuma koyayye wanda ke soke ingancin hadisi, sai mu dawo akan ta'arif hadith al-mu'allal. Hadith al-mu'allal kamar da malamai sun kaba da ta'arifin sa, huwa al-hadith allazi waqa'a fihi illa taqdiru fi sihhatihi ma'a zahiruhu as-salamatu minha huwa al-hadith allazi waqa'a fihi illa taqdiru fi sihhatihi ma'a zahiruhu as-salamatu minha wato shi ne hadisin da illa ta faru a cikinsa. Wannan illa sai ta soke ingancin wannan hadisi, ma'a zahiru a salamatu minha. Amma in ka dubi zahirin wannan hadisi, za ka ga cewa babu wata illa ciki. Da zahiri in ka diba, za ka ga hadisi akwai ittisalin sanad, akwai adalatun ruwa, akwai adamin shuhud, duk za ka ga haka. Za ka ga ya cika shuruɗa, ya kamata a kiro wannan hadisin ingantacce. Shi yasa malamai sun ce zahiruhu as-salamatu minha. In ka dubi zahirin sa ta hanyar isnadi, wannan hadisin ya fukuta daga wannan illa. Amma tana nan ciki ɓoye, kuma ta dalka ke ingancin wannan hadisi. To wannan shine ta'arifin hadith al-mu'allal. To akwai malamai sun kasama illa kashi biyu, ma'ana akwai ajinasul illa, wannan ba zan shiga da ku ciki ba saboda abu ne mai yawa mai tsawo. Abinda za raka za a kai ne saboda mustabi'in shi ne kawai nau'ainihin aqsamul illa shi ne mu'allal fi sanad wa mu'allal fi matasai'in, ba da misalai a kan haka. To za ku ji yadda illa ta kasance ta koyi ga malamai, manyan malamai na hadisi, sai kaɗayan daga cikinsu sun ka gano da sun kai bayani a kan cewa hadisi da inganta ba kamar yadda za mu ji cikin misalai. To kamar yadda na ce, abinda zan raka za a kai ne shi ne kawai aqsamul hadith al-mu'allal, shi ne yankafin ila ismaili al-mu'allal fi sanad wa mu'allal fi matan, saboda ajinasu illa kuma imamu haƙi ya ambaci kusan guda 40 sai da bata an gane. Saboda haka in mutum na son ƙarin bayani na iya diba ma'rifatu ulumul hadith na imamu haƙi an ne sabu. To amma abin da zamu rakaza a kai ne yanzu shi ne akan aqsamul illa aqsamul hadith al-mu'allal, al-mu'allal fil sanad wa al-mu'allal fil matan. Na farko al-mu'allal fi sanad, idan mun ka ce al-mu'allal fi sanad kamar da mun ka ba da ta'arifin illa, wato a samu illa ta faru a cikin isnadi, za ka karanta isnadi, cikin wannan isnadi akwai illa amma baka iya gani wannan illa, cikin isnadi akwai illa amma baka iya gani, amma wannan illa ta riga ta darka ce inganci wannan isnadi. Saboda haka idan isnadi bai da inganci, wannan yana tasiri akan matani, idan dai wannan matani ba shi da wata hanya da ba. Ina fatan fahimci wannan. To misalin al-mu'allal fi sanad shi ne hadith ibn Jurayj, Abdul Malik ibn Jurayj rahimahullah, wanda ya ruwaito an Musa bin Uqba an Suhail bin Abi Salih an Abili an Abi Huraira radiyallahu anhu. Wannan hadithi ya shahara, kuma kowa in faɗi lafazi ne kowa ya san wannan hadithi. Wannan hadithin Abdul Malik bin Jurayj ya ruwaito shi daga Musa bin Uqba daga Suhail bin Abi Salih, shi kuma Suhail ya ruwaito shi daga babansa Abi Salih Zakwan az-Zayyad, shi kuma ya ruwaito daga malaminsa Abdurrahman bin Sahab الدوسي أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة لما بينهما كفارة المجلس. وأن الدعاء شهر راتك ويا تنسية فلك نعمة حديثك ويا تنسية. وأن حديث إن كان جدي إسنادي باشي لما تلا سبود عبد الملك بن جريج ثقة ثقة باشي لما تلا سنة صحي وثم على ما سنت ثقاني وثم على ما سنت صدوق أما الأرجى هو صدوق شيء إمام البخاري بير رواية دقاريش أما إمام المسلم يعتقد رواية أجلين سهل المسلم to Musa bin Ukba shi da ya ruwaito daga Suhail ko shi Thiqa sannan kuma Suhail bin Abi Salih kamar da ni bayani wasu malaman su ce Thiqa ne wasu malaman su ce Saduq amma aqrab huwa Saduq sannan baba ne huwa Imam Thiqa ina cikin mai almajira Abu Hurairah radiyallahu anhu to kun ji da isnadi yake in ka gidi zahirin isnadi ba shi da wata illa in ka tsoke shi ka azabi ta mizani na shurut hadithul amsa za ka ga hadithin ya cika in ma ka kire hadithin sahih ko ka kire shi hasan kamar irin wannan hadithin rawi yana cikin istilahat ilmihi idan ai malamai sun saɓani akan rawi sun kire shi thiqa ko wasu sun kire shi saduq sai ce hasanun sahihun cikin taujihat da malamai sun kama suwa game da abinda imamu ilmihi ke nufi da hasanun sahih to in ka jibi wannan hadisin zahirinsa ta wannan hanya hadisi ne ingantacce ba shi da illa akan haka an ka samu tuffa a imma da yawa sun ka sahha wannan hadisin ta wannan hanya kamar irin imamu tirmidhi ya ingantar da wannan hadisi ya ingantar da wannan hadisi lakin fihi illatul khafiya cikin wannan isnadi na wannan hadisi akwai illa ƙoyayya qadihatun ala sihhatihi wadda ta soke inganci wannan hadisi wasawab fi abinda a ingantacce ko kuma daidai a cikin wannan isnadi ma rawahu Wuhayl bin Khalid al-Bahili an Suhayl an Aw bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud abinda a daidai a cikin wannan isnadi hanyar da ta inganta wanda a daidai ita ce hanyar da Wuhayl bin Khalid ya ruwaito daga Suhayl an Aw bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud an Abi Hurairah radiyallahu anhu to wannan ita ce hanya to amma wasu ruwa saboda mafi yawan ruwayar Suhayl ta kasance daga babansa Abi Salih mafi yawan ruwayar Suhayl in ka duba cikin tarjumar Suhayl mafi yawan ruwayoyin Suhayl ta kasance ta hanyar babansa Zakawan Zayyad Zakawan Abu Salih Zakawan Zayyad to mafi yawan ruwaya Abu Suhayl ta kasance ta hanyar babansa to shi yasa fiqad da dama sai sun kai kuskure har da irin su Ibn Jurayj sun kai kuskure akan wannan hanya sai sun ka ambace ta kamar yadda sun ka saba bisa asalin ruwaya ba haka take ba asalin ruwaya wannan ruwaya ta wannan hadisi Suhayl bai ruwaito ta daga babansa ba ya ruwaito ta daga Aw bin Abdullah shi kuma daga babansa Abdullah bin Utba bin Mas'ud Abdullah bin Utba bin Mas'ud yana cikin almajira Abu Huraira ina fata an fahimci wannan shi kuma daga Abu Huraira sannan ya ambaci wannan hadisi yanda ya gano wannan illa shine Imam al-Bukhari rahimahullah shi yasa Imam Buhari ke cewa la alamu li Musa sima'an min Suhayl yani annahu idza lam yakun ma'rufan bi ahadi anhu wa ja'at anhu riwayat ukhra man akthara mulazamati li Musa bin Uqba minhu rajahat riwayat al-mulazama shi yasa Imam Buhari in kaji ba cikin tarihul kabir da ya gano wannan illa inda ya gano ta da ya bi hanya hadithin tiliyan ya hada sai ya gano Musa bin Uquba shi yayi kuskure saboda Musa bin Uquba bai da ruwaya ko daya zuwa ga bai da ruwaya wanda ya jiya mubasharatan daga Suhayl to amma wasu malamai saboda yawan ruwaya da yake daga gare shi to wasu malamai sun ka dauko cewa yana da ruwaya masu yawa zuwa wanda ya jiya daga Suhayl to amma da Imam al-Bukhari ya hada hanyoyin baki daya sai ya gano cewa Musa bin Uqba bai taba jin wata ruwaya daya ba daga Suhayl to akan haka sai ya gano wannan illa a cikin wannan hadisi wanda ta koyi ga malamai masu ɗimbin yawa hadda Imam Tirmidhi a ciki to shi yasa Imam al-Bukhari ya daɗi santar da wannan ruwaya ta gehen Musa bin Uqba an Suhayl ina fata an fahimci wannan saboda haka shi Musa bin Uqba da ya zo kuma sai ya saki kuskure bayan akwai inkita a baina ruwa baina Suhayl sannan kuma ya fitar da ruwaya ta hanyar Suhayl an Abi Salim da fitar da isa ba ta ruwaya Suhayl an Aw an Abdullah bin Utba bin Mas'ud ina fata an fahimta to kun ga wannan yana da wahalar ganewa sai malamai waɗanda a jihadi ga a cikin wannan ilimi kun ga irin Imam Tirmidhi ya ingantar da hadisi ta wannan hanya amma Imam al-Bukhari shi ya ikki shafin wannan illa ya bayyana saboda haka hadisin ya inganta wannan addu'a ta inganta amma ba ta wannan hanya ba da kan shahara in ka diba mafi yawan littattafai na malamai za ka ga ta wannan hanya ka roki wannan hadisi ina fata an fahimta amma hanyar ta inganta ita ce wannan hanya Suhayl an Aw an Abdullah bin Utba bin Mas'ud ina fata an fahimci wannan to wannan shine illa misali illa a cikin isnadi sannan sai ismi na biyu al-mu'allal fil matan kamar idan muka baka tarihi illa al-mu'allal fil matan ana nufin illa a sami illa a cikin matan yau ba cikin isnadi aka same ta ba a cikin matan misali al-mu'allal fil matan shine hadisin da Abu Dawud ya rawaito ta hanya Abdurrazzaq as-Sunani yace akhbarana معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه أنا حديث مشهور سواء إذا لا تف ta fada a cikin mai kamar wanda ajami kamar kici ko kawai ku fitar da ita da wurin da ta taba inda ta taba ku yanke shi ku yarsuwa amma in ta fada a cikin mai din da a ruwa ma iya abu wanda a ruwa to ku fitar da ita ku kadar da ita sannan kuma waɗannan ruwan duka ku zubar da su wannan hadisi malamai da dama sun rote shi Abu Dawud ya rote shi a cikin sunan nasa sannan malamai da dama sun rawaito wannan hadisin ta wannan hanya da wannan lafazi to amma Imam Tirmidhi shi ya ikhtisasa wannan illa ya gano cewa akwai kuskure a cikin wannan matan Imam Tirmidhi shi ya ikhtisasa wannan illa cikin littafin sa al-Ilal shi ya ikhtisasa wannan illa ya gano cewa yadda matan ya shahara an karu da cikin littafai to wannan matanin haka ne ba haka yake ba yasa imamu وقال تلميذي هذا خطا امام تلميذي yace wannan kuskure ne akhta fihi ma'mar wanda kuskure a cikin wannan hadisi shine ma'mar bin rashid wasahi imamu tilmizi yace abinda a ingantacce hadisi zuhuri an ubaydillah an ibn abbas an maimuna abinda ya inganta a ingantacce na wannan hadisi shine wanda an karwaito ta hanya Ubaydin Imam Zuhri daga kun san ma'amar ko shi ya rawaito shi ta hanyar Zuhri to Imam Tirmidhi yace hanyar ta inganta ita ce ta hanyar Zuhri daga Ubaydillah an Ibn Abbas daga Ibn Abbas an Maimuna daga Maimuna ga lafazi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama su'ila an fa'ratin an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama hukunci game da tsira sakatar fiskan wadda ta fada a cikin mai wanda a daskara mai kiɗe faƙala alƙuha wa mahaula ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku jefar da ita da abin da a gefenta wa kulu sannan ku ci kiɗanta to kun ga yadda lafazin yake wannan shi ne lafazin ingantacce wanda shi bai shahara ba amma wancan na farko in ka dubi littattafai mafi yawa shi zaka samu to wannan Ma'amar bin Rashid shi ya yi kuskure sai ya kallaba wannan matanin ya kuma kawo wata ziyada a cikin wanda ba haka sauran ruwatu sun karwato daga Imam Az-Zuhri ba shi yasa Imam Tirmidhi ya ce wannan hafa'ani wannan hafa'ani sai nau'i na uku akwai al-mu'allal fi sanad wal matan ma'an a samu illa a cikin isnadi sannan a samu illa a cikin matani a samu illa a cikin isnadi sannan a samu illa a cikin matani a lokaci daya hadisin na da illa a cikin isnadi sannan kuma shi na da illa a cikin matani lokaci daya misalin wannan hadisin shine hadisin Baqiya wanda ya ruwaito daga Yunus bin Yazid al-Ayni Yunus bin Yazid al aini an salim an ibni umar radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man adraka rak'atan min salati al-jum'a wa ghayriha faqad adrak wannan hadisi ibni abi hatim ya ambace shi a cikin al-ilal ya ambace shi a cikin kitabul ilal ibni abi hatim abdurrahman kitabul ilal wannan hadisi Baqiya ya rawaito wannan hadisi daga Yunus bin Yazid al-Ayni shi kuma Yunus ya rawaito daga Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shahab az-Zuhri shi kuma daga Salim bin Abdullah bin Umar shi kuma daga Abdullah bin Umar ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sida da mace Allah subhanahu wa ta'ala shi kala yace man adraka rak'atan min salati al-jum'a duk wanda ya samu raka'a daya a cikin sallar juma'a wa gairiha da wata sallah wadda ba ta juma'a ba faqad adraka haqiqa ya riga ya samu sallah ina fata an fahimci wannan to haka wannan lafazin ya zo kamar da Ibn Abi Hatim ya ambace shi a cikin ilal da wannan isnadi to amma akwai kurakurai biyu a cikin wannan hadisi kuskure na farko a cikin isnadi wanda wannan isnadi in kaddi ba bashi da matsala ina fata an fahimci wannan to akwai kuma kuskure a cikin matani to shi yasa qala ibn abi hatim abdurrahman bin abi hatim yake cewa sa'altu abi na tambayi babana wane ne ba masa abu hatim al-razi shi ibn abi hatim abdurrahman ya samu sallala kwarai da gaske saboda ko da ya tashi gidan ilimi ya tashi ya yi karatu wurin babansa da abokin babansa Abu Zur'at al-Razi kuma duk mai malamai na cikin hadisi bayan sun ba shi karatu sannan kuma ya yi yawo ya nemi ilimi ya dawo sai rika wa babansa tambayoyi yana wa babansa tambayoyi da Abu Zur'a suna tambaya na rubutawa akan haka tambayoyin da ya tayi akan ruwat akan ilal muka samu littattafai guda biyu muka samu aljar wa ta'adi da ibn abi hatim sannan kuma muka samu kitabul ilal da ibn abi hatim to yake cewa sa'altu abi an hadha alhadith na tambayi babana game da wannan hadisi ya tambayi babansa Abu Hatim al-Razi fa qala sai Abu Hatim al-Razi yace hadha khata'at al-matan wal isnad akwai kuskure a cikin wannan hadisi a cikin isnadin sa da kuma a cikin matanin sa sai ya fara bayani kuskuren da akwai a cikin isnadin inna ma huwa zuhuri an abi salma yadda isnadin yake daga zuhuri daga أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي هريرة حكى إسماعيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مظل إلى أن يسأل الصبح أجريشي هاتي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فجد هذه duwan da ya samu raka'a daya a cikin sallah haƙiƙa ya samu sallah ana nufin ya dajjan ba ana nufin wa ya samu raka'a daya ba shikenan ya a sallah an sa shikenan ya sallu a ana nufin ya samu lada jami ina fata an fahimci wannan to wannan haka Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihina ta hanyar Zuhri an Abi Salma an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فكسكولي يكون عن سام كسكولي كسكولي نفرقه عن ساميشي دا تجيتا بكئية لأن دي كسكولي أشكين حديث مشيني بكئية في يشنزا فالين ya canza Abi Salma Abi Salma ya kawo Salim an Ibn Umar ya canza Abi Salma da Abu Hurairah baki daya ya kawo Salim an Ibn Umar saboda kuskuren da ya samu saboda Imam Zuhri yana da ruwaya daga Salim an Abdullah Ibn Umar suna da ruwaya masu yawa akan haka sannan kuma suna da ruwaya daga Abi Salma bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah an Annabi sallallahu alaihi wasallam to da yanzu sai samu sai kuskure baya ambaci Zuhri an Abi Salma Zuhri an Abi Salma an Abi Hurairah radiyallahu anhu sai kuskure yace Zuhri an Salim an Abdullah bin Umar an Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma baya wannan sai wani matali kuma ya kuskure da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adraka raka'atan min as-salat shi kuma sai yace man adraka raka'atan min salatin juma'a wa ghayriha ina fata an fahimci ya kun ga jama'a da hadisi ke da dukka wurin alfaz ko an same ki kai kuskure in dai ba haka bane to malamai ba za su aiki da wannan hadisin da suke sun bincike sun gano haqiqanin lafazin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina fata an fahimci wannan to shi yasa hadda Ibn Hibbana yake cewa wannan hadisi kuskure ne kamar yadda shi da kiyar wato shi kuskure ne yace abinda addade shi ne ma adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah to wannan shine misalai game da nau'uka guda biyu aka samu hadith al-mu'allal al-mu'allal fi sanad al-mu'allal fi matan المعلل في السند والمتن معا كسي ابو نجبا وندك يا مهمتي كسني اكن الا كيا يا اكا غاني الا في الحديث اكو يبغى انسى كيا يا كنا مي بياني اكن كديبا ها ايرن سو امام مسلم بن سخط صح حديث wanda adda illa tafi sai da Imam Buhari ya gano kuma har wasu malamai ko su inganta wani hadisi ko su inganta hadisi sai da kuma Imam Tirmidhi shi ya gano to ta wace hanya aka bi a gano illa na Malam Umar na'am na'am wannan na cikin ɗaya daga cikin hanyoyin da aka gano illa a cikin hadisi shine muqarana baina marwiyatir rawi duk a haɗa ruwayoyin da kuka zo cikin wannan hadisi to ta nan ana iya gano illa a ahsanta Sheikh Umar har ina ta yi na'am malam sunanka malam Aminu na'am wannan yana da alaƙa da abin da Malam Umar ya faɗa biya kushi akan jefen jami'in marwiya su rawu duk saboda ayyukan jama'a ruwaya ta baki ɗaya na rawi sai sun jin da duka sun gano ɗaya bayan ɗaya to daga nan za su ɗauki shafin illali ina da alaƙa da abin da malam Umar ya fara akwai ne wata hanya malam shehu baka da wata hanya ina malam baharu na san yana kokari ya kawo muna ina malam baharu ko baya malam baharu ya zai san tambaya shi yasa ko wani lokaci yanzu waje ka zama ok to malamai sun ambaci wajen hanyoyi guda hudu waɗanda malamai ke bi su gano illa na farko al-ilhami na Allah subhanahu wa ta'ala ilhami daga Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci kawai malamin hadisi ya karanta sai ga wannan hadisi sai rika jikinsa sai ji wannan hadisi da ya karanta ba kuma da ake ajin cikin sai gano illa to shi yasa wa kamar yadda Abdurrahman bin Auf Abdurrahman ya kasancewa bin Mahdi wanda ya rasu shekara ta 198 yake cewa ma'rifatu illa lil hadith ilham yake sanin illa ta hadisi ilhami ne kawai daga Allah ilhami ne daga Allah subhanahu wa ta'ala falau qulta li'alim bi illa lil hadith min ayna qulta hadha lan yakun lahu hujja da zaka tsare malamin hadisi da ya bayyana illa ce ta ya ka gano wannan illa to zai iya baka hujja ta kaman ma ya gano ta yace aina duka za kaza da kaza wannan ilhami ne kawai haka Abdurrahman bin Mahdi ya faɗa saboda wannan kiyaye sunna da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi saboda in sunna ba a tsare sunna ba ko Qur'ani bai tsaro ba ina fata an fahimta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Al-Qur'ani mubasharatan sunna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da malamai jigajigai waɗanda sun kasa ƙa'idoji ta hanyar da za a kiyaye sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in babu sunna babu da za a fahimci Al-Qur'ani ne jama'a babu wata hanyar da za ka ji ka fahimci Qur'ani ba ta hanyar sunna ba ina fata an fahimta to shi yasa Abdurrahman bin Mahdi yake ilham min Allah ilham min Allah wata illa ta hadisi in malamai sun kai bayani kamar Ibn Madini yana cewa wani lokaci wasu illoli da suka bayanai a kansu sai sun tsaya ma kansu sun tunani ta yaya sun ka gano wannan illa shi yasa Ibn Mahdi yake cewa da za ka tambaye shi ya baka labari ta wace hanya ya biya ga wannan illa dai ya maka bayani iyaka kawai dai ilhami ne Allah nuna mata ya ciro wannan illa amma ka tsure shi ka ce ta wace hanya ka bi ka gano wannan illa saboda abu ne wanda a ɓoye cikin hadisi ɓoye yake wanda sharuɗɗan da an kasa na hadisi in gaba ce ya cika to amma da sun dube shi to sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan sunna ba ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma sun bincike ba su gano ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu nan abu kan da za su gano wani abu wanda bayan sun gano shi in ka tambaye shi ta yaya sun kai sun gano za su yi maka bayani to shi yasa yake ma'rifatu ilalul hadith ilham min Allah ya ilham daga Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan ya taƙaita ga malamai masu tsoron Allah da taƙawa kuma masu hidima ga sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai hanya ta biyu كثرة الممارسة للحديث ومعرفة رجاله وأحاديث كل واحد منهم كان يوم ممارسة كثرة ممارسة هذا مشاهدة حوصة ايه نزل تيتانيا نعم تيتانيا يوم تيتانيا كثرة عملية دا مالا ليس يوم تيتانيا دا يكثن في حديث يا زما جنين بكنش يا زما أروان شانش koyin shi suna cikin ne sun shekaru suna cikin sa ya zama mumarasa wasan ya zama jinin jikin su suna cikin danya da shi kowane lokaci kamar da kake cikin danya da abinci ina fata an fahimci wannan to da sun ga hadisi mai illa za su gane saboda yawan mumarasa da suke da hadisi akan hadisi sannan kuma da sanin ruwat ɗin hadisi sun san tarihin kowa zuwa ruwa sun san tarihin tarjama su lokacin da an ka haife shi lokacin da ya fara neman ilimi da malaman da ya karatu wurin shi, da malamai waɗanda ya roto hadisi da gare su waɗanda as-siqat, da malamai da roto hadisi gare su waɗanda ad-da'ifai, duka sun sani. Yanzu misali ka ɗauki Tahzib al-Kamal lilizi wanda ya yi tarjuma rijal ashabu kutubu sitta, duk rijal ɗin Imam al-Bukhari wanda roto hadisi a cikin shi baki ɗaya, da rijal Imam Muslim wanda roto hadisi a cikin shi, da rijal ɗin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, duk ya kawo tarajim ɗin su baki ɗaya ɗaya bayan ɗaya cikin wannan littafi. Sannan ba su kaɗai ba, da kuma littattafan da ashabu kutubu sitta sun karanta, su kasan ashabu kutubu sitta suna da wasu littattafai kamar Imam Bukhari da Adabul Mufrad da Raf'ul Yadai, to ko su rijal ɗin da Buhari ya ambata cikin waɗancan littattafai waɗanda babu cikin Sahih Bukhari ya ambace su. Haka Muslim cikin kamar littafin sa Al-Kuna, kamar irin Abu Dawud da cikin littafin sa Al-Qadar, da irin tafsir Ibn Majah, duk waɗannan da kuma Tirmidhi cikin Kitabul Ilal, duk rijal da ya ruwaito biya kawo tarajim ɗin su baki ɗaya. Saboda haka za ka ga rawi da malaman sa baki ɗaya waɗanda ya karatu wurin su, sannan da almajiran sa sun karanto hadisi daga gare, da rihilat ilmiya da garuruwan da yake wurin karatu, ina ba ta an fahimta, da kuma shekara wani lokaci malamai sun yi mantuwa da shekarar rasuwa, wasu ruwa tana ambata yana ambata tarihin da an ka haifi rayuwarsu, wasu kuma yana ambata tarihin da sun kara, sannan ya maka bayani malamai da sun kace wannan rawi thiqa ne ko da'ifi, in kuma da'ifi ne nista ya zama da'ifi, bisa ya maka bayani ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya. To akwai malamai da ya kasance waɗannan ruwa su baki ɗaya sun san shi, kamar irin su Imam al-Bukhari, irin su Abu Hatim al-Razi, irin su Yahya bin Ma'in, irin su Imam ahlus-sunna Ahmad bin Hanbal, irin su Abu Zur'a al-Razi, irin su Abu Dawud al-Sijistani. Kamar irin hadisi kafaratul majlis, ina ba ta an fahimci wannan. Kaga inda wata hanya ɗaya gare shi ta Musa bin Uqba na hadisin ya kasance da'if, amma da ya kasance shi na da wata hanya daban wanda Imam Buhari ya fitarwa, kaga wannan hanya ta inganta. Sannan wani lokaci illa tana iya shiga cikin isnadi kuma ta soke matan, ta soke matan, tana iya shiga cikin isnadi ta soke matan, idan ya kasance wannan matani ba shi da wata hanya, hanya ɗaya gare kawai ya zo ta wannan hanyar isnadi. Kuma wani lokaci illa na iya shiga cikin matani amma isnadi ingantacce, kamar isnadi ya kasance ingantacce ruwata da sun karuwaita shi amma cikin matani akwai hafa, kamar misali da muka ba su ajiya na hadith al-maqallu na hatta wa rajulun tasaddaqa fi sadaqati hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiq shimalu, kaga wannan kuskure ne illa ce, amma ka dai isnadi ne Muslim dukkanin sai su kafa baki daya, to kaga isnadi na nan inda tace amma matani akwai illa ciki, shine an samu illa ta ne ta qadim wa ta akhir, ina fata an fahimci wannan. To mun akwai littattafai ilal da dama wanda suna da kyawu mutum ya same su, saboda ilimi ne mai wahala sosai, bai yiwuwa dole sai da yawan karatun littattafan illa, shi yasa kamar da ni faɗa akwai Kitabul Ilal li Ibn Madini, amma rashin sa'ad da an ka samu mafu illa juzu'in yasir, wanda akwai duka da kai girma wannan littafin ne, ko shi na gane shi da wani malamin mu Matar Zaharani a Madina ya to mana da shi cikin aji, mana ya bida ta yi girma katin ban same shi ba a lokacin ban sani ba yanzu, ko shi ya to mana da wata nusa kadima jidda wanda an ka dan samu kaɗan mafku, inda an same shi yadda ya shahara kafin su littafi sun ɓace. Sannan akwai ilalul hadith li Ibn Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim, wannan akwai shi zaka same shi akwai wannan illan da ibn abdinatin zaka same shi a wurin tosuwa da dama a cikin shagunan tosuwa sannan akwai al'ilal wa ma'arifatu rijal li ahmad bin hanbal ko wannan littafi matbu al'ilal wa ma'arifatu rijal li ahmad bin hanbal wannan littafi matbu akwai shi sannan akwai ilalul kabir li tirmidhi ko wannan ba a same shi duka ba sai juzu'i biyu kawai za a gane su a zaman cikin juzu'i guda amma shi babban littafin ilal nashi ilalul kabir ba a same shi ba sai wani kashi daga ciki sai shakundu na ilal na daru kutubi shi ne sunan littafin al'ilal alwarida fil ahadithin annabawiyya na abul hasan ali bin umar bin ahmad bin mahdi bin mas'ud bin al'uman bin dinar al-baghdadi daru kutubi rahimahullah na'am imam daru kutubi littafin shi ne al'ilal alwarida fil hadith an-nabawiyya wannan littafi alhamdulillah yanzu an kammala shi lokacin da yana madina har ya kare zuwa mujalladi na goma to alhamdulillah duk ina da su goma ɗin amma ciko abba ni da ma wani aboki na ɗaya wanda ni magana da shi ya ce yanzu an buga ciko an ƙara mujallabi hudu amma lokacin har ya bar madina zuwa mujallabi na goma shi an na ƙarshe wanda an kai suwa kuma alhamdulillah duk ina da su to wannan daru kutubi ya shahara ƙwarai a kan wannan fanni duk da cewa ya zo mutu akhi ya yi magana Allah ya masa baiwa game da illa sai san ka samu wannan littafin za ka ga hadisai da dama waɗanda ka gan mashhurai amma ka ga ya ambace su cewa min hadhihi tariqi fiha illa ko da wannan lafazi fiha illa ina fata an fahimci wannan to wannan takaice kenan game da hadith al mu'allal to sai mu tsaya a nan insha Allah mu ɗan tsawaita kaɗan da cewa akwai abubuwan da ya kamata a ambata a janatul illa kamar yadda hakin ya ambata kusan 40 da wani abu amma waɗannan yana ganin sun ishe mu insha Allah ta'ala na sai tambaya akwai tambayoyi insha Allah lokaci ya yi ko babu tambaya sai mu bari gobe ba wani kusa ai da an samu illa cikin hadisi ta wannan hanyar hadisi ya zama da'i sai dai idan ya kasance matanin hadisi yana da wata hanya daban to sai mu ce kamar hadisin kafaratul majlis ina ba ta ka gane amma ta hanyar Musa bin Uqba kaga wannan hanya inda ita ɗaya gare mu na hadisi ya zama da'i saboda a cikin shurutun hadisul khamsa adamun illa salamatu minal ilal insha Allah sai a hankuri mun tsawaita yau akan wannan babi sai gobe insha Allah ta'ala ya akwai tambayoyi sai mu daura insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.